Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashar BOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Niya da Dalol. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da hantsin ranar Alhamis 16 ga watan Mayu shekarar 2019. Yanzu ma Daula Salim ce tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a birnin San Francisco na jihar California na shirin haramta yin amfani da fasahar tantance fuska. Sai kuma shirin na kasa wanda Suleiman Mummuni Barma zai gabatar. Sannan muna dauke da sharhin jaridin Ghana da sakonnin da kuke aika mana. Sai kuma nasihar watan Ramadan, amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Yanzu ma Alheri Grace Abdu ke karanto labaran. Sama da mutane 10 sun bayyana gaban kotun tarayyar Amurka jihar Texas da ke kudancin kasar cikin makon nan dangane da abinda masu shigar da kara suka bayyana a matsayin wani tsarin auren boge mai girma da ake da nufin samun takardar zama Amurka ta dindindin. Kawo yanzu hukumomi sun kama mutane 50 daga cikin mutane 100 da ake tuhuma da aikata laifuka daban-daban da suka hada da zamba da auren boge, da zamba ta hanyar wasiƙu, da zambar shige da fice, da shantala ƙarya bayan an dauki rantsuwa, da kuma rufewa masu shaida baki. Za a fara zaman sauraron ƙarar farko a farkon watan Yuni. Bisa ga bayanin takardun tuhumar makon da ya gabata wanda ba a fitar da shi a bainar jama'a baki ɗaya ba, tsarin damfarar da ake aiwatarwa daga jihar Texas ya kunshi mutane da ke zaune a jihar Texas da kuma Vietnam. Bayanan da aka gabatar a kotun na nuni da cewa wanda yake son izinin zama Amurka yakan biya tsakanin dala 50,000 zuwa 70,000 ga wata kungiya da wata mace mai suna Ashley Yang Yungin ke jagoranta. Daga nan za a bada mai neman da Amurkawa a hada shi da Amurkawa da kungiyar ta dauka aiki, waɗanda za a ba wani abu daga cikin kuɗin da mutanen suke biya. Waɗansu lokuta kuma waɗanda ake biyan su ma sukan fita su nemo waɗansu su shiga wannan sana'a. Zamba ta hanyar auren bogi dai babban laifi ne a Amurka, kuma waɗanda aka tabbatar da wannan laifi a kansu ana iya soke izinin zama Amurka da aka ba su, a kuma ta sake su a ƙasashen su na asali. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin samar da wani tsarin sa na shige da fice a yau Alhamis, tsarin da zai rage ba da izinin zama Amurka bisa dalilan dangantakar iyali da kuma dalilan jin kai. A jawabinsa ga manema labarai, wani babban jami'in gwamnati ya ce shirin zai ba da ƙarfi kan kula da harkokin tsaro da kuma fifiko kan cancanta, da ya jaddada cewa batu ne da yake karo da waɗansu batutuwa da dama. Bisa ga tsarin na shugaba Trump, za a ci gaba da ba kimanin mutane miliyan 1,100 izinin zama a Amurka kowace shekara. Sai dai za a sauya tsarin yadda ake kasabtawa, inda za a ba da fifiko kan ƙwararru da kuma mutane masu ilimi da za a iya ɗauka aiki ko kuma za su iya zuba jari a maimakon waɗanda suke da dangi a Amurka da kuma buƙatun jin kai. A halin yanzu kashi 11 cikin 100 ake ba izinin zama Amurka da suke da ƙwarewa, kashi 66 cikin 100 saboda suna da dangi da ke zaune a Amurka. A ƙarshen sabon tsarin za a rika ba kashi 57 cikin 100 na waɗanda suke da ƙwarewa aiki a nan Amurka, yayin da za a ware wa waɗanda ke da dangi a Amurka kashi 33 cikin 100 kawai, waɗanda suke da buƙatun jin kai kuma kashi 10 cikin 100 daga kashi 20 cikin 100 da ake badawa a halin yanzu. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta umarci ma'aikatanta waɗanda ba sa aikin gaggawa da su fice daga Iraki yayin da 'yan majalisar dokokin na Amurka suke bayyana fargaban shiga yaƙi da Iran. Za a janye jami'an da ke aiki a ofisoshin jakadancin Amurka da ke Bagadaza da kuma Erbil a daidai lokacin da gwamnatin shugaba Trump ta bayyana barazanar da dakarun Amurka a gabas tsakiya suke fuskanta daga Iran da kuma sojojin hayan Iran. 'Yan majalisa sun kushe wa ɗaukar wannan matakin da kakkausan murya a zaunin majalita. Jiya Laraba, gwamnatin Amurka ta ce kawo yanzu ta biya manoman Amurka sama da dala miliyan 8,500 domin rashin kasuwar hajarsu a China da kuma sauran kasashen duniya sakamakon harajin da Amurka ta kara wa Beijing da sauran gwamnatoci.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, birnin San Francisco na jihar California ya zama na farko a Amurka da ya fara haramta 'yan sanda yin amfani da fasahar tantance fuska. Ga ƙarin bayani a cikin wani rahoton muryar Amurka da abokin aikin mu Baba Yakub Makeri ya fassara.
Masu ra'ayin tabbatar da dokar haramta yin amfani da fasahar tantance fuskar sun yi galaba da kuri'u 8 akan kuri'a 1 na wanda bai ra'ayi da haramta fasahar ba. Wannan na cikin kokari da majalisar ke yi domin baiwa hukumomi a San Francisco daman samun amincewar shugabannin hukumomin ko su ci gaba da amfani da fasahar ko kuma su samu sabuwar fasaha.
There are many ways to make our society secure without living in a security state.
Akwai hanyoyi da dama da zamu iya kare jihar mu ba wai sai an tsananta tsaro ba. Haka zalika muna da 'yan sanda nagartattu, amma bai kamata a ce dole sai da su zamu samu kwanciyar hankali ba. 'Yan majalisar dai suna kokarin daidaita al'amura ne. 'Yan majalisar sun dakatar da karaman hukumar birnin yin amfani da fasahar tantance huska, amma banda ɗaiɗaikun mutane da kasuwanni da kuma hukumomi na gwamnatin tarayya. Masu gangamin kare sirrin jama'a sun yi la'akari da matakan kare tsaron jama'a a duk zafafar mahawarori da aka tabka akan wannan batu a San Francisco, birni mai yawan fasahohin zamani, kana gida na shafin sada zumuntan Twitter da kasuwar yanar gizo ta Airbnb da kuma kamfanin sufurin Uber. Waɗanda suke ra'ayin haramta amfani da fasahar tantance huskan sun ce baicin taɓarɓarewar wannan fasahar tana kuma barazana ga 'yancin ɗan Adam. Suko masu adawa ga wannan matakin sun ce a ƙyale 'yan sanda su ci gaba da amfani da fasahar saboda suna buƙatar su kama miyagu.
Fassarar rahoton muryar Amurka kenan. Yanzu kuma kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waƙar.
Balbalin bala'i sa'a cikin jikin shi, in ya yi addu'ar kubuta rabu ka shirye shi, in ya iya yi na dama Allah ka murƙushe shi, ka rusa tanadinsa na shari almuzillu.
Allah ka rankwafe shi, in mai gani da ji ne
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogonmu na cewa karfe 3:10 na dare ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Sulaimu Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har yanzu shirin Nakasa na tare da Aminu Ahmed Tudun Wada mai sana'ar kere kekunan guragu a Kano. A makon jiya kun ji yadda shi da wasu abokansa na kasasu suka hada gwiwa domin rufawa kansu asiri ta hanyar sana'a. Aikin da idan aka hankalce shi za a gane cewa suna bayar da gudunmuwa domin ci gaban al'umma. To a yau za mu tashi ne daga inda wannan tawaga ta makeran kekuna da ke Kano ta danna zuwa Lagos domin neman ƙara gogewa a wannan fanni. Ga dai ci gaban wannan hira da ta hada shi da Mahmud Ibrahim Kwari.
To daga Lagos kuma a can muka je muka fara hada babur na gurogu. Abokai ne gaba ɗayanmu. Daga wanda ya girma mu da shekara 2 sai wanda muka girma da shekara 3 sai mai shekara 4 dan sa annin juna ne gaba ɗaya a cikin mu ba wanda ya girmewa wani da shekara 10 sai muka hada wannan group din tunda a lokacin wurin kwanciyar mu daya zamu je mu kowa ya tafi gidajen su amma in gari ya waye ranan da babu wani abu zamu zo mu hadu guri daya mai ta irin wannan kirkire-kiren muka je Lagos muka sai babur na naira 50 Yamaha sai muka dauki keken yara irin mai ɗan ƙananan tayoyin nan sai muka ce to ku zo mi dabara yaya zamu yi tunda mun ga ana wa mutane order babur ana wa mutane order mota ana wa mutane order komai keke mu amma babu wani mutum da ya fita yace bari mu yi wa nakasasu order wani abu wanda za su dinga hawa babu sai muka ce to ya kamata mu yi amfani da kwakwalwar mu mu zo mu ma mu yi wa kanmu wani abu da zamu yi tunda mun wa kanmu keke mun ga yayi yanda muke so muka ce ku zo mu hada kanmu babur muka hada kanmu babur muka ga cewa eh muna hawa
shi wancan babur din a Lagos kuka yi shi ko kayayyakin kuka sayo shi ma
a Lagos muka zauna muka hada shi shi ma anan wani berebe ne muka ce zamu yace ku zo duk abin da kuke so za ku yi na walda ku zo ku yi
ku baki ne a can ba ku san kowa ba yaya kafin kai tsaye kuka fara wannan hada-hadar ku kuma a kun dan yan barace-barace kafin ku san gari sannan kuma wannan tunanin yin naku yazo
sai da muka yan barace-baracen mu muka gwada cewa eh bari muga nan garin zai zaunu muka gwada daga nan ko muka zauna muka ci to ya kamata muka samu jari da wadawai kowa jarin da ya samu bai fi jarin naira 100 ba muka yi zauna muka yi kirkire-kirkiren bai raban ya zauna ya ga cewa muna nan kwakwalwa mu zo mu hada babur din muka hada wata rana da muka je bulo inji ya ci a babur din piston da ringi mai da muka je kamfanin Yamaha a nan Leventes a Oyibo muna zuwa da muka saya manajan gurin da ya ga zamu sai wannan abu yace aina zamu saka muka ce masa a wannan babur din a lokacin mun sai kayan ko naira 60 da nawa ne ko 50 ne yace mana ya ban mana kyauta da muka je muka hada muka dawo muka zo muka nuna masa gashi an hada mana yayi daidai yace kun kyauta
a cikin kuka samu tayoyi da sauran kayayyakin
sa wheelbarrow muka je muka samu tayar wheelbarrow ta gaban nan ita muka samu muka cira muka hada muka dinga dabaru da iri-iri saboda in mun tare kamar mun shida idan aka fara idan ɗaya ce kai abu kaza bai yi ba sai a karya shi sai a sake sai wani ya ce ga shawara in ya kawo shawararsa in muka hada in bai yi ba sai mu cire sai a ce to ga tawa ne shi ma wani a haka har sai da muka hada babur din muka ga yayu to daga nan kuma da muka dawo Kano
shekara kuna a wannan
zaman da muka yi a Lagos ya kai shekara tunda dai har muka kai 1983 muna Lagos zuwa 84 lokacin da aka yi juyin mulkin soja na Buhari ya zama na ya hau
lokacin shagari kuka je
shagari muka je dan muna Lagos Obasanjo ya gama mulkin sa shagari ya hau hawa na daya har shagari ya hau hawa na biyu duk muna Lagos amma sai dai mi wata biyu a Lagos mu zo Kano mi wata ɗaya ko sati biyu mu kuma koma haka muke
kawai kun zama ɗan Lagos
mun zama ɗan Lagos to daga nan kuma muna dawowa Kano
wai lokacin da kuka fara hada babur din nan a Lagos in kun kaga ba kuɗi kuke samu ba ana zuwa bara a dawo ne kuma sai a zo a ci gaba da wannan kirkire-kirkire
haka muke yi muka saboda barar Lagos idan mutum zai yi ta wallahi in yi ta awa ɗaya ko awa biyu a lokacin ka samu naira 50 naira 60 naira 70 ka da ka zo ka yi zaman ka sai ka ci gaba da kirkire-kirkiren da kake ko daga baki hankalin ya koma kan wannan abun ya zamu ma mu samu rayuwa mu iya hawa keke har muka zo muka cira da cewa ya zamu mu iya hawa babur akwai wani bawan Allah a Kano wanda yi mana wani taimako a Allah ya ji kangaladiman Kano da rahama ya siyawa wani abokin mu mota wato Abdulwahab Ali Abdallah dan gidan Alwais kanin Naja ya siya masa wata mota daga Ingila aka kawo masa ita ana janta da hannu in ka ja gabanka ta tafi in ka danna gaba ta taka burki ya siya wa Abdulwahab Ali Abdallah ya zo ce mana to ku zo nayi mota muka ce to ya yake ce to ya za a yi wani ma ya dinga hawa ba ni ba sai muka ce to a kokkoyawa wasu bayan an kokkoyawa wasu sai muka ce to wannan karfan da aka yi ya zami mu dauke shi mu gwada mu ma mu fara hada shi a garin nan a shi muka yanka karfan muka shiga
karfan motar
da aka hada muka yanka shi muka ga yanda yake sai muka shiga a sabon gari Galadima Road muka je muka siyo abun to amma akwai wani injiniya wanda yace zai hada mana mota yanda zamu dinga hawa a kofin ruwa yake dan brigade ne sunansa Ubajanwe dinnan shi ya fara hada mana mota yace mu je mu ya samu wani abun birkin irin babban babur ina wanda ke ce masa bike yana da wani adolic a jiki to in ka kama shi kamar ka kama kulocin babur a lokacin sai ya daura mana shi a jikin giyan motar in ka kama shi kamar ka kama totar din babur na hannu idan ka matsa cable in ka danna giya ta gaba ta shiga ta baya ta shiga duka saka haka to shi wanda ya hada mana wannan sai muka ce to yayi daidai muka dinga yawo da ita motar a ƙarshe
motar
ta Abdulwahab daban wannan kuma muka saki hada wata daban wata Isuzu muka sai wata Isuzu mu muka sai Isuzu ko naira 3,500 ne muka sai Isuzu a 1984 zuwa 5 muka sai wannan Isuzu naira 3,500 muka hada ta a wannan arkan ta gurogu suka dinga koyan mota a Kano
ba mu gama zancen Lagos ba fa duka da mu zancen wannan mota ta Isuzu zaman ku a Lagos dinnan kaga nan sai da kuka yi keke daidai har zuwa 6 kowa ya samu sannan kuka tafi Lagos har kuka yi wajen shekara 5 dan tin karshen gwamnatin Obasanjo da Murtala sai da aka timbuke gwamnatin shugaba Shagari Margayi sannan muka dawo wai babura ne kuka yi a can tunda a can Lagos kuka fara yin babura
to shi ma a Lagos ina ganin babur hudu muka yi akwai Muhammadu Gumal yayi akwai Salisu Nazara tsohon sarkin Gurogu yayi akwai Abdullahi Bako yayi ni ma nayi daya na zo da shi Kano to mu huda a cikin mu shida muka hada baburan daga Lagos muka zo da su Kano
kenan mutum hudu daga cikin shida kowa ya samu babur kenan
kowa ya samu babur guda daya a cikin mu a can ma har muka hadawa wani dan Kano ana ce masa Muhammadu Danbini akwai wani abokin mu a Sokoto ana ce masa Garba dan Zabarma shi ma muka hada masa guda daya daga Lagos ya tafi da shi Sokoto akwai wani Muhammadu Jammena muka hada masa daya daga Kano ya tafi da shi Chadi to duk muka dinga hada irin waɗannan babura
mun yi babura fa wajen guda nawa kenan
mun yi babura ya kai wajen guda 10 duk muka hada muka ga cewa shine ma mutane suke mamaki kun ga Gurogu da babur
sai to idan kuka yi kuka kera babur din nan kuka har hada shi kun samu tayal wal baro da waye da waye da sauransu kun har hada nawa kuke kashewa kuma nawa kuke sayarwa
sautari ba sai da shi muke ba mu da muke yin abu mu a lokacin mu muke fara kirkira muke yi dan mu
dan
amfanin kanmu saboda sai mun amfanar da kanmu jama'a sun ga muna hawa muna zagaye gari sannan wasu za su zo su ce su ma suna son ai musu to sai muka dinga daga wannan din sai ta kasance har muka fara hada mota
to masu sauraro kun da ji yadda Aminu Ahmed Tudun Wadada abokansa suka ƙara samun ci gaba a sana'ar da suka runguma nan zamu dakatar da shirin na yau sai kuma a makon gobe zamu ji ƙarshen wannan tantaunawa kafin wannan lokaci a madadin abokan aiki musamman Mahmud Ibrahim Kwari ni Suleiman Mumuni Barma ke ce da ku assalamu alaikum
madalla yanzu kuma ga sharhin jaridin Ghana
jaridin da Daily Graphic galamse hakan ma'adinai taɓa rauniyar hanya wani rukuni na aikin tsaro mai suna Operation Vanguard ta kame wasu mutane da ake zaton masu hakan ma'adinai taɓa rauniyar hanya ne su 50 jaridar ta ce waɗannan mutane su 50 masu hakan ma'adinai taɓa rauniyar hanya 34 a cikinsu 'yan Ghana 10 'yan ƙasar China da 6 kuma 'yan Nigeria an kame su ne tsakanin ranar Asabar da Litini yayin da wannan rukuni na aiki da cikawa na tsaro mai suna Operation Vanguard suka killace su a inda suke haƙan ma'adinan. An kame waɗannan mutane game da abinda Operation Vanguard suka ce ya biyo irin waɗannan farmaki da sun ka gudanar ne kuma tuni sun miƙa waɗanda aka yi wa zato ga hannun hukumomi da suka dace. Har yau dai a jaridar ta Daily Graphic, aikin kula ko kuma sa ido ga zabi ba aiki ne na gano laifi ba, Dr. Afarijan. Jaridar ta ce tsohon commission ko kuma da chairman hukumar zaɓen ƙasar Ghana Dr. Kwaji Afarijan ya yi kashedi ga masu sa ido ga zaɓe da su san da cewar aikin na sa ido ga zaɓe ba na gano laifi ba ne, aiki ne na tabbatar da gaskiya. Ya nuna cewar wannan aiki na buƙatar haɗin kai tsakanin ƙungiyoyi masu sa idon da kuma masu tafiyar da zaɓe domin cimma manufa wadda shi ne gudanar da zaɓe ta demokaradiyya. Dr. Farijan ya yi wannan kashedin ne a ranar Talata a cikin gabatarwarsa ga taron da aka yi na masu lura da zaɓe na Afirka ta Yamma a nan birnin Accra. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta ruwaito cewar yankin sarautar gargajiyar Jessican ya jinjina wa shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo da Kaffa jihar Oti. Jaridar ta ce sarakuna da al'umman yankin sarautar Jessican a cikin jihar Oti sun nuna jin daɗinsu da godiyarsu ga shugaban Nana Addo Dankwa Akufo Addo da ya bari mafarkinsu na kusan rabin ƙarani ya zamo gaskiya na kafa sabuwar jiha. Damu ƙarƙarar shirin ne da jaridar The Herald wacce ta ruwaito Afarijan ya bayyana dalilan da ya sa shugabannin siyasa ke kin amincewa da shan kayi a zaɓuɓɓuka. Jaridar ta ce tsohon chairman hukumar zaɓen ƙasar Ghana Dr. Kwaji Afarijan ya bayyana abinda ya sa shugabannin jam'iyyun siyasa da jam'iyyun siyasa gabaki ɗaya ke kin amince da shan kayi a zaɓuɓɓuka. Game da abinda ya ce ne waɗannan jam'iyyun siyasa na karɓan maƙudan kuɗi a wurin mutane ɗaiɗaikunsu da sauran masu ruwa da tsaki da nufin maida musu ko kuma dai saka musu in sun ɗare bisa mulki. To amma telas suke gabatar da dalilan da ya sa suka sha kayi a zaɓuɓɓuka da wannan sharhi na jaridar The Herald. Muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Adaba Mai Fata daga Yahudi. Ina so in yi amfani da wannan dama in kira ga kafafen watsa labarai na ciki gida da na waje da cewa ya kamata su san irin bayanan da za su yi ma 'yan Najeriya. Misali ko wata kungiya siyasa ce ko kungiya ce ta adawa ban gane ba wadda ta fito take ƙalubalantar nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu, kuma har na ji suna cewa kada a rantsar da shi saboda akwai shari'a kotu a kan zaben da ake ma Muhammadu Buhari. To ni ana tunani waɗannan mutane to ba su ma san dai inda aka dosa ba, domin shugaba Muhammadu Buhari shugabanmu ne, zaɓansa aka yi ba juyin mulki ya yi ya ke samu nasara ba. Sannan ina so su sani idan za a yi zaɓe so dubu da duk wanda za su kawo, to ina tabbacin cewa insha Allahu shugaba Muhammadu Buhari shi ne zaɓin talakawan Najeriya. Saboda haka ina kira gare su da su sake lale a su gaya mu wanda ya turo su wannan mataki da yake son a dauka ba zai yi nasara ba insha Allah. Nagode Radio America, suna da Asabanu Fata daga nan Yahudu.
Assalamu alaikum gidan Radio America, suna na Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa garin Fataskun. Alhamdulillah. A yau ma za mu gaji da roƙowa wajen mai girma gwamnanmu gwamnan Talakawa Alhaji Ibrahim Gaidan. Muna neman taimako na ƙarin lokaci na zirga-zirgar ababen hawa.
Assalamu alaikum mare Amurka daga Alhaji Manuwa ɗan uwa mai Allah na garin Jigawa. Ni ba Manuwa ɗan uwa mai Allah ina nan bayan shawarar Muhammadu Sanusi Lamido Sanusi. Ga Allah ya ba shi ƙarfin zartarwa, ga tuni to doka ta yi aiki. Wallahi hukumar zartarwa idan ba ku yi mana adalci ba za mu karanta muku tambaya da.
To madalla, yanzu sai a gyara zama da mun sauraron nasihar Ramadan.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum, nini Sunusi Ahmad Kutama. Ubangiji ya faɗi shahru Ramadan allazi unzila fil Qur'an, ko a can baya da Allah ya ce ya wajabta muku yin azumi, to sai kuma aka saukar da wannan aya sai ta nuna cewa azumin nan za a yi shi ne a watan Ramadan. To watan Ramadan din nan saboda darajar sa sai ya zama shi kadai ne ya zo a cikin Alqur'ani, shi a cikin sa Allah ya saukar Alqur'ani, sannan ya ce fa mai shaidi min kuma shahara falesu. To ina daga cikin alkhairin wannan wata ba a Alqur'ani ne kawai aka sauka a cikin sa ba, an saukar da suhufi Ibrahim, wato zaka iya cewa littafin Annabi Ibrahim a daren farko na Ramadan. An saukar da At-Taura a shidda ga wata Ramadan bayan shekara 700 da saukar da suhufi Ibrahim. Sannan aka saukar da Zabura a dare na 12 ga Ramadan bayan sauka At-Taura da shekara 500. Sannan aka saukar da Injila a shekara ta 1200 bayan saukan Zabura a dare na 18. Sannan aka saukar da Al-Qur'ani a dare na 27 ko dare na 24 a watan wayan na Ramadan bayan sauka Injila da shekara 600. Sannan a cikin sa ne Lailatul Qadri take, wadda khairun min alfi shaharin tafi wata dubu, kamar yadda aka kisanto cewa Annabi Nuhu a zamanin sa wata mata ta zo masa tana cewa roƙa mata Allah, Allah ya sa in tafi ƴaƴaye su riƙa rayuwa, domin in tafi da duka bai wuce shekara 200 kawai sai ya rasu. Sai Annabi Nuhu ya ce mata ki gode ma Allah tunda Allah ya sama kina haihuwa, nan gaba za a yi wata al'umma wadda rayuwarta ba ta wuce shekara 100 ma. To sai ya sa suna ta mamaki, to shine mu wannan al'ummar kenan, sai Allah ya bamu Lailatul Qadrin nan domin ayyukan mu su yawa su cika daidai irin al'ummomin da suka gabace mu. Assalamu alaikum.
To madalla, kafin mu kai ga shirin mu na wannan lokacin, ga alheri ta dawo mana da takaitattun labarin duniya.
Haka yake, daula sama da mutane 10 sun bayyana gaban kotun tarayya Amurka a jihar Texas da ke kudancin kasar cikin makon nan dangane da abin da masu shigar da kara suka bayyana a matsayin wani tsarin auren bogi mai girma da ake da nufin samun takardar zama a Amurka ta dindindin. Kawo yanzu hukumomi sun kama mutane 50 daga cikin 100 da ake tuhuma da aikata laifuka daban-daban da suka hada da zamba da auren bogi.
To madalla, duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. A madadin wanda ta taimaka mana ta taya ni gabatar da shirin Alheri Grace Audu da injiniyan mu wanda ya bada umarni Solomon Abo, sai abun nan ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya, sai kuma anjima idan sauran abokan aikin mu sun sake dawo muku da wani sabon shirin.